Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyar muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma voahausa.com Assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 23 ga watan Agusta bayan labaran duniya za a ji cece-kucen da ake yi a fagen siyasar jamhuriyar Niger za kuma a ji karshen hirar da aka yi da wani tsohon dan sandan Amurka dan asalin Najeriya kan damfarar da yan Najeriya ke yi a yammacin duniya Maryam Dauda za ta shigo da sharhin jaridun kuku za ta shigo da shirin ta kallabi Zahara Faki kuma ta shigo da sharhin jaridun Amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri Shugaban Amurka Donald Trump ya dau shawaran yanke taimako da Amurka take baiwa kasashen waje yace wannan abin da ake yi barna ce kuma bai dace ba amma kuma ya janye bayan wasu manyan yan majalisa sun wato da suka kalubalance shawarar sa shugaban kasar ya fito karara ya fada cewa akwai barna da almubazzaranci a taimako da Amurka take baiwa kasashen waje ya kuma ce kamata yayi a sa hankali akan inda kudaden Amurka suke shiga inji wani babban jami'in fadar White House yana fada wa muryar Amurka ya ce dalili kenan da shugaban ya buƙaci gwamnatinsa ta duba wannan al'amarin sai dai yan majalisar dokoki na bangarorin Republican da Democrat dukkaninsu sun bayyana da adawar su ga matakan da fadar White House ta dauka na dakatar da wani taimakon kasar waje da majalisun tarayyan suka rattaba hannu akai wani hadimi a fadar White House ya ce akwai mutane da dama da suke majalisa wadda ba su ra'ayin a yanke kudade da ake bannatarwa wurin taimakawa kasashen waje Amurka da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan sun fara ci gaba da tattaunawa a kasar Qatar a kokarin kulla yarjejeniyar da za ta kawo karshen yaki da sojojin Amurka suka dade suna shiga tsakani a kasar waje Jiya Alhamis da rana ne aka fara zagayen tattaunawar na tara mai muhimmanci a tattaunawar da aka kwashe kimanin shekara daya ana yi a Doha babban birnin Qatar inda ake sa ran tattaunawar zai kai ga kulla yarjejeniyar zaman lafiya wadda aka dade ana dako a Afghanistan tattaunawar na zuwa ne wuni guda bayan wata arangama da yan bindigan Taliban din arewacin Afghanistan inda aka kashe sojojin Amurka guda biyu adadin da ya kai kisar sojojin Amurka zuwa 14 a cikin kasar wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Zalmi Khalizad shine ke jagorantar bangaren Amurka yayin da Sheikh Muhammad Abbas yake jagorantar bangaren Taliban a wannan tattaunawar inji mai magana da yawun Taliban wata tawagar bincike ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar cewa sojojin ƙasar Myanmar sun yi niyyar aiwatar da kisar kare dangi ne a kan ƙabilar musulmin Rohingya a lokacin da suka kora wato dubban ɗaruruwan 'yan ƙabilar daga ƙasar a cikin shekarar 2017 rahoton da tawagar ta fitar a jiya Alhamis ya kuma ce gwamnatin kasar ta gaza tabbatar da alhaki da ya ratai a wuyanta a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa akan kisar kare dangi na gudanar da bincike da kuma hukunta masu laifin aikata kisar wani masani a cikin tawagar binciken da ake kira radika ya faɗa yayin fitar da rahoton cewa ayyukan cin zarafin bil'adama da aka sa su binciki laifi ne da ya kamata a ɗora wa ma'aikatan sojin Myanmar da ake kira Tatmadaw sama da 'yan kabilar Rohingya 700,000 ne suka arce daga jihar Rakhine na Myanmar tsakanin watannin Agusta da Satumbar shekarar 2017 biyo bayan hare-hare da 'yan bangar Rohingya suka fara kaiwa jami'an tsaro lamarin da ya sanadin mayar da martani daga sojoji 'yan Rohingya suna ci gaba da neman matsugunai a sansanonin 'yan gudun hijira a makwabciya Bangladesh. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya tabbatar wa Canada a jiya Alhamis cewa Amurka tana aiki ga dangadan domin ganin China ta sako 'yan ƙasar Canada guda biyu wanda take rike da su tun wancan shekara bisa zargin leƙin asiri, lamarin da ake alakanta shi da zargin aikata laifi da Amurka ta dora wa shugaban kamfanin sadarwar China. A wata ziyara da ya kai a Ottawa, Pompeo ya faɗa wa Prime Minister Canada Justin Trudeau cewa wakilansu sun maida hankali akan taimakon yadda za a sake 'yan Canada guda biyu. Ya ce sun bi duk hanyoyi da suka dace, kuma bai kamata ba a ce ana ci gaba da rike waɗannan mutane biyu. Pompeo ya ce dole ne China ta mutunta alƙawarin da ta yi wa duniya, kuma suna sa ran za ta yi hakan. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa za ta gayyaci matukan jiragen Boeing 737 Max a faɗin duniya domin shirya musu jarrabawa akan tukin jirgin sama da zammar jaddada izinin tukin jirgin saman biyu bayan munanan hatsarin jirgin sama guda biyu. Tun da farko kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa hukumar ta buƙaci kamfanonin jiragen saman Max guda uku su gabatar da sunayen matukan jirage da wasu waɗanda suke tukin jirgin, wato waɗanda suka taɓa tukin jirgin 737 da kuma akalla samfurin Max sau ɗaya a cikin shekara. A wata sanarwa, hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka ta ce bata nuna takamammen sa'o'i da matuki ya kamata ya tuka jirgi kafin ya shiga wannan jarrabawan ba, amma dai ta ce duk wani matuki da ya taɓa tukin jirgin Boeing samfurin Max zai iya shiga wannan jarrabawar. Da ƙarshe, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara a fadar mai martaba Sarkin Zazzau yayin wani ziyarar aiki da kuma nuna godiya ga al'umman jihar Kaduna game da ƙuri'un da suka bashi a zaben da aka zaɓe shi a karo na biyu. A lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake mai da jawabi akan buƙatar wato taimakawa jihar Kaduna, ya ce wato rabon ministan da ya yi ya biya Kaduna da jihar Kano saboda ya ba su manyan ministoci guda biyu. Shugaban ƙasar ya sake nanata ƙoƙarin gwamnatinsa a kan tsaro da bunƙasa tattalin arziki, inda ya buga misali da ɗimbin matasa da ke son gwamnatinsa ta samar musu da ayyukan yi, duk da yake wasu a cikinsu ba su da ilimin zamani, wanda ya ce akwai buƙatar a rinƙa alaƙantawa da kundin tsarin mulkin ƙasar domin su san abin da gwamnati take ciki.
Babu Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda aka shiga wata rigima sakamakon zargin ministan cikin gida Muhammad Bazoum da amfani da motar gwamnati a yayin kamfe. Silabar ma gare ka.
Wannan shine zagaye mafi girma da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ke gudanarwa a yankunan karkara tun bayan da aka tsayar da shi a matsayin dan takarar 2021 a watan Maris din da ya gabata. Bayan yankunan Doso da Tawagarta, Bazoum Muhammad ta ziyarci yankin Zandar, la'akari da faruwar wasu abubuwa a yayin jerin gangamin da jam'iyyar mai mulki ta gudanar, yasa 'yan adawa zargin an taka doka. Garba Ambali Dauda shine sakataren jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa.
Kamfani ne yake ga yi wannan, kowa sani, amma ana neman a yi wata kuskurima a ce an je ganin talakawa ko an je a'a. Dan takara na PNDS tarayya kamfani ce yake ga yi. Ya kamata a ce wanga abu ya dami makin ƙasa. Ga haka zaɓe ne za mu je. Tun yanzu an fara nuna alamu na ba za a yi gaskiya ba za a yi adalci ba.
Sai dai Bazoum Muhammad na cewa akwai rashin fahimtar nauyin da ya rataya a wuyan ɗan siyasar da ke fatan samun karɓuwa a wurin talakawa.
Ita doka tana ta iso mutum ya je a gane shi. Ina da niyya in ci gaba da ran gadin nan, duk wuraren nan da ban taɓa gani ba na je in gan su, in ga mutanen su, su san ne, su so ne, wanda bai san ka ba yana son ka. wanda baka sani ba kana jin tausayin shi ne kana ya katuna da shi ne
hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun yi nuni da cewa dan takarar na PNDS tarayya yayi amfani da motar sa ta ministan cikin gida a yayin wannan zagaye to amma a cewar sa shi da kansa ya san cewa anan ya aikata ba daidai ba
eh lalle wannan da ni aka mini shi yana da tuki sai sai da na yarda da haka don dai al'ada ce da ni soke alƙawari da ni ba ta nan gaba sai zani siyasa ta ba zani ta da motar
ana su bangare yan adawa na ganin ya kamata doka ta yi aikinta don kawo ƙarshen aikata irin wannan mummunar ɗabi'a ta yan siyasa a nan gaba
cikin tsarin juju in ka ce ka yarda da laihinka kenan doka za a duba yanda kamata ai maka sassauci kenan mu yanzu shine muke jira juju yau yace eh wannan dan takaran ga shari'ar da ya kamata a ce ta haushi
amma ko yan adawa kun shigar da ƙara ne akan faruwar waɗannan abubuwa
kuma muna jin hankali mutane ne don su fahimci abun
sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan To kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba kuma binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta bankaɗo ɗaya daga cikin harkokin damfara mafiya girma a tarihinta wadda 'yan Najeriya ke jagoranta a nan Amurka. To ɗazu wani tsohon ɗan sandan Amurka ɗan asalin Najeriya na tsokaci kan wannan batu a hirarsu da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai dora da tambayarsa cewa
kowace irin rawa hukumomin Najeriya za su taka wajen magance wannan 419 a yammacin duniya?
A matsayina na ɗan Najeriya kuma kasancewar sanin yadda muna da ƙalubalen ɗaukan matakai. Daga cikin abin da na fahimta a bayanan da waɗannan jami'an tsaro suka yi daga jihar California sun nuna cewa yanzu su sun ɗaura ɗamara wanda za su yi haɗaka da ƙasashen da aka samu da suna a cikin wannan al'amura damo-damo misali kamar Najeriya din to ina jin a nan ne za su yi rawan ganin su saboda zai zama kamar international issue ne wanda za a shigar da shi
wace irin rawa kake gani kamar hukumar EFCC wato hukumar hana ko hukumar da take yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya za ta taka wajen magance irin wannan matsala domin kare martabar sunan Najeriya a idan duniya
to kasancewar nan sun kware suna da kuma kwararru wanda ma sun nuna ma banda kasancewar a Najeriya ma da kuma jami'an EFCC na Najeriya su ne suke da alhakin yin irin wayannan ayyuka na binciken irin wayannan laifuka to sun gano cewa ma akwai kasashe wanda yake ɗan Najeriya suna nan sun bazu suna irin wannan misali kamar UK, Lebanon, Ukraine, Japan, Indonesia, su Germany haka dai ya nuna to anan kaga rawan ganin da EFCC za su yi shine su nemo wayannan mutanen da suka yi wannan binciken kuma na kula da damuwa da fushi da fusata suke yin wannan abun to idan yan jami'an EFCC suka neme su so za su taimaka musu domin a ci galaba wajen shawo kan wannan in dai har za a iya yi duk irin yanayin girman America kuma da lokacin da aka dauka da kuma ilimin da ake amfani da shi to ina cewa tattatan anan ne EFCC za su samu su shawo kan wannan al'amura da kadan kadan
to kana ganin yan Najeriya masana harkokin tsaro irin ka da suke zaune a yammacin duniya wace irin gudunmuwa kake gani za ku bayar wajen bankado ko kuma wajen taimakawa a magance waɗannan aika-aikar da mutanen suke aikatawa
to ka san shi wannan harka ne wanda yake yana da girma fiye da inda baka da to me yasa na faɗa haka in a matsayina na mazaunin nan abin da na sani ba wai yana nuna cewa na ƙwarance a harkar yin irin wannan binciken bane in ba dai an neme mu ta wata hanya ba mu ma da zamu dan zura kai ciki da hanyar bincike ba ilimi ne mai zaman kanshi wannan sai ka kan da ilimin na'ura a ciki da ilimin kuma sanin yan gari da ilimin sanin harkar watan ma'aikatu na banki da makamantansu to anan ne ake haɗaka a bulluko da irin wayannan laifuka to ka ga ba karamin aiki bane to sai kuma mutum ya kwarance ko ya karance akan wannan abun musamman
to wace shawara zaka ba wa gwamnatin Najeriya ko kuma da gwamnatocin musamman kasashen da suke irin wannan aika-aikar
sai to gaskiya Najeriya ta yi kaurin suna akan irin wayannan aika-aika ba wai bane wannan daga cikin watan hujja da aka kafa a kanmu to wannan hujja ya zama mana kalubale daga jiya dukkan Najeriya wanda yake bibiyar labarai na duniya ya san kuma ya ga wannan abin da ya faru bai tsaya a nan ba mun sani akwai wasu kasashe da akan kama yan Najeriya a yanke musu hukunci a take ba ma wai na harkar wannan sace-sacen ko wajen koyin damfara na kudin mutane ba to gaskiya ina kira da gwamnatin Najeriya da babban murya watan inda zamani yake tafiya abubuwa da yawa ba ma wai a nan ba karshe za su dawo mana ne cikin gida duk lokacin da aka toshewa mutane wayanda suke da irin wannan zuciya na rauni a cikin yin wannan miyagun ayyukan to idan aka kore su daga nan to a karshen ta a gida za a koma ake yin wannan to saboda haka dole ne gwamnati ta san hanyar da za ta ba mutane dama
Allah ya kan wani tsohon dan sandan Amurka dan asalin Najeriya Ibrahim Ahmad kenan a hirarsu da Muhammad Baballe kan damfarar da yan Najeriya ke yi a yammacin duniya yanzu kan bari mu za ku dage gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da Dr. Nafisa Hayatuddin Ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na yali da ake yi duk shekara a nan Amurka. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban hirar da nayi da ita a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan murya Amurka. Dr. Nafisa ta ci gaba da bayani akan alamomin larurar tsananin damuwa. To su waɗannan alamomin sukan bambanta tsakanin maza da mata?
A'a, duka ɗaya ne. Duka ɗaya ne. Abinda kawai yake bambanta shine fahimtar ko ko yanda za a fahimci abun. Shi in mace ce kinga zai iya bayyana ne a cikin gidanta. Yanda take al'amuranta a gida da kula da ƴaƴanta da kula da mai gidanta da kula da gidanta. To kinga in irin wannan yana tafe to sai kiga ƴan uwa ko mai gida ya rika complain ai duk ta lalace kazanta take min ko da yaushe ba ta son yin abu ba za ta yi abinci da kyau ba za ta yi menene ba. So kawai shine yake bambanta. Namiji shi kuma yana iya bayyana ne a wurin sana'ar shi ko a wurin aikin shi.
To dakta ita wannan larurar yawanci mutanen musamman arewacin Najeriya idan aka ambaci larurar kwakwalwa akan danganta ta da ko jifa ko iska
kwarai
wani bayani zaki game da sunayen irin waɗannan cututtukan da kuke da su a likitanci
a haka akwai larurai daban-daban da idan kwakwalwa na da matsala suke iya bayyana a zahiri a yanayi daban-daban Na san al'adar mu ce take sa koko in ce al'ada da kuma addini yake sa ake waɗannan bayanan. Wannan ba aiki na bane na in faɗi ko akwai ko babu ko haka ne ko ba haka bane amma abinda na sani akwai alamomi so da yawa idan mutane suka zo wurin mu a asibiti sukan yawan tambaya su ce likita wannan matsala ce ta asibiti ko ko jinni ne haka suke yawan tambaya amma ni abinda nakan ce ko da yaushe shine irin waɗannan alamomi na wannan lalura kwakwalwa idan tana da ciwo ko tana da matsala wurin aikinta tana iya ta kawo irin waɗannan alamomi duka kuma idan aka sha magani ko aka yi amfani da magani ya gyara yanda kwakwalwa take aikinta to waɗannan alamomi duka da kuke gani za su iya tafiya so haka nake bayani to kuma wannan ni a tunanina wannan shine hujja saboda idan an ce gashi an sha magani kuma wannan matsala ta warke ko an daina ganinta Ni a tunani na ku ai ya zama kenan alamomin da aka gani ciwo ne na kwakwalwa ba wai ciwo bane na wani abu daban da ya kawo shi
lallai to yanzu kamar batun ciwon farfadiya kinga shi ma wani misali ne wanda yawanci ake alakantawa da irin waɗannan kamar champi haka
kwarai kuwa lalura ta farfadiya mutane da yawa da ka ce farfadiya tunanin da suke yi shine mutum ya yanke jiki ya fadi ya rika kumfa a baki yana jijjiga yana meye wani ya fitsari ko ya ba haya a jikin shi to amma wannan bangare kadan ne na irin lalura ta farfadiya da take iya bayyana tana iya bayyana a yanayi daban-daban kala-kala wasu da faduwa a ciki wasu babu faduwa a ciki in baki misali akwai matar da mun kan ganta a asibitin mu duk sanda ta zo wata waka kwaya dai take yi
To
wannan wakar ita wannan waka duk sanda ciwon ya tashi to wannan wakar ta dinga yin ta kenan wakan nan zata yi in kika yi mata magana zata amsa ki in kika kira sunanta zata amsa ki ga ta da idan ta biyu ta fa take an riko ta a hannu amma kuma in kika da an mata allura kika bata kwana ɗaya kwana biyu ya sake ta to da ta tashi ba zata tuna ma yanda ta zo asibitin ba kuma farfadiya ne lalura ce ta farfadiya so babu yanda ba ta iya ta bayyana tana iya sa mutum wasu su rika jiye-jiye wasu su rika gane-gane su ce sun ga maciji a sun ga menene yawan mafarki duk yana iya bayyana a yanayin farfadiya farfadiya na iya ta kawo irin haka amma abu ɗaya dama da yake bambance ita farfadiya shine na farko mutum na yin abu ba dan ikon kanshi ba na biyu kuma so da yawa mutane ba sa tunawa me suka yi a wannan tsakankanin kamar mai farfadiyan ne idan ya yanke jiki ya fadi zai iya in ya tashi zai iya ce maka na tuna ina wuri kaza na tuna na ji kaman kaza amma san da ya fadi kasan ne yake jijjigan nan to da wuya ya tuna wani ba zai tuna ba sai dai kawai ya ce ni dai na tashi na ji duk na tattauna harshe na ko na jijji ciwo sai kuma na ganna a daki so ita dama wannan lalura haka take amma banda ita akwai lalurai daban-daban daban-daban na kwakwalwa da ke iya bayyana a yanayi daban-daban.
Allah sarki. To sannan kuma dakta game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa yau an waye gari a Najeriya
sai kaga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajin su wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa?
Kash, masauraro lokaci ya daga mana hannu. Dan haka zamu dasa aya anan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da amsar wannan tambayar. A madadin babban bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatuddin da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaishe ki yanzu kuma ga Zahara Kwaiki da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar USA Today, inda aka rubuta labarin shekaru 400 kenan da bayan farko suka fara sa kafarsu a ƙasar Amurka. Yayin da wani jirgin ruwa dauke da bayi ɗan Afrika daga kasar Angola ya iso yankin Virginia dake karkashin mulkin mallakar Burtaniya a watan Agusta na shekarar 1619, ya bude kasuwar cinikin bayi a Amurka da aka kwashe shekaru sama da 200 ana yi. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin Trump yana so Russia ta dawo cikin kungiyar kasashe masu tattalin arziki ta G7. Bayan da aka fitar da Russia daga cikin kungiyar manyan kasashe masu karfin tattalin arziki ta G7 a shekarar 2014, yanzu haka shugaba Trump yana so ta dawo cikin kungiyar. A ranar Larabar da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so kasar Russia ta dawo cikin kungiyar manyan kasashen mafiya tattalin arziki, duk da ci gaba da rike yankin Crimea mallakar kasar Ukraine da Russia ke yi. An fitar da Russia daga kungiyar ce saboda yin gaban kanta da ta yi wajen hade yankin ruwa a shekarar 2014. Trump ya nuna alamar rashin damuwa da yadda kasar Russia ke ci gaba da daukar Crimea a matsayin yankin kasar ta. A maimakon haka, yana gadin laifin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin shugaban Amurka Donald Trump ya tado da wani sabon rikicin siyasa tsakaninsa da Yahudawa, inda ya ce zaben yan adawar Democrat tamkar nuna rashin mutunci ne. Yahudawan sun shafe shekaru aru-aru suna gagarumin zaben yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat akan yan jam'iyyar Republican. Har ma a zaben shekara ta 2016 da Trump ya zama shugaban kasa. A ranar Larabar da ta gabata, shugaba Trump ya soki Yahudawan da suka jefawa yan jam'iyyar Democrat kuri'arsu, inda ya ce ko dai ba su da masaniya ko kuma rashin mutunci ne. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Ga da Zahra, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Da farko suna na Aminu ne, shayi na garin Garbace da mai bakon jama'a da talaka ta kasa. Muna jinjinawa sojojin saman Najeriya daga da hukumar da suka yi na murkushe waɗansu ƴan ta'adda waɗanda ake ganin barazana ne ga al'ummar nan yanki a jihar Borno. Kuma muna roƙon Allah ya ba wa jami'an tsaron mu dama da nasarar murkushe dukkan ƴan ta'adda da suke a daban kasar mu Najeriya.
Assalamu alaikum. Sashin Hausa Radio America. Sunana Dallamin Jauja Kadara, jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatoci jihohi a halin gaskiya in ba wai an dauki matakan gyara akan tafiyan da ake ciki a wanga gwamnatin gaba ta gaskiya akwai matsala. Ko da mai tawar da tafiyan da ake yanzu akwai gurbatacce ma'aikata a ciki, kuma ana wasu suna ce akwai gyara suna ce ba gyara.
To wannan kenan. To ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba saboda karancin lokaci, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na lokaci gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baba Yakub Mu'ayyi wanda ya karanta mun labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamu Abu da injiniyan mu na wannan lokacin, ji muku ni Ibrahim Salamu Sigarba suke muku fatan alheri.